wani gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25/31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yemen na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 Zango FM sai kuma wasu tashoshin na Zango FM Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya a can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio sannan za iya jin mu channel kizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa tare da ni Amina Bahari Auna
tare Aminu Kaji kana alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya zamu yi magana ne akan cudanyar jama'a musamman ma a gidan biki yayin annobar cutar coronavirus shin me masana ke cewa akan wannan lamari
lokaci kadan na jin za a ji wuce wannan wuri sai ga abubuwa ana zo ana yi tare amma su bukukuwa abinda zai zama dole ba ne kamata mu daura ma gan mu dole muna kariya abubuwan sharadin da aka bamu na kiyayewa ba kan mu zame ma shi yasa taken ma yanzu da ake nuna shi ne cewa lafiyanka na hannunka ne
ke zara kamar da yadda aka ji a wannan gutsara muna tafa da karin bayani
Aminatu kina ku hawa kan kafofin sadarwa
yar uwa kina maganar bukukuwa da ake tayi ko
abin yana bani mamaki kin san muna neman wata kudi kenan ba mu sa juna ida ba ko dai in kawo ziyara ne da ɗan yara na bayan na kai su wasa
a'a Hajiya da kata da ke da tawakkalki inda kuke
to Aminatu ai sai ki ga yawa masu saurare abin da yasa ba kya so ki gani kin san ana cewa bakonka annabinka
Zara ina matakar kaunarki amma ban iya wakin ji alƙalamin sha'anin corona din nan sai hawa suke yi
shi yasa shirin namu na yau ya tanadi shawarwari daga wani masanin harkokin kiwon lafiya da rahoton da wakilin sashen Hausa a Katsina ya aika mana
muna kuma tafa da ra'ayoyin jama'a akan taron biki da ma amsoshin ku daga Facebook sai a kasance tare da shirin yau da gobe
yanzu bari mu fara da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafin mu na abota wato Facebook inda muka ce shin kuna halartar biki da sauran manyan taro a yankunan ku yayin annobar COVID-19 sannan ta yaya kuke daukan matakan kariya ga kuma yadda kuka amsa mana
sauraro amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin malam ango malamin makaranta ya wuri inda yace hakika yau da gobe ko a kwanan nan na halarci bikin daurin auren wani abokin aiki na da ya kara mata sannan matakin kariyar da na dauka shine nayi amfani da takunkumin rufe hanci da baki saboda kare kaina daga kamuwa da cutar coronavirus ku tashi lafiya
amsar mu ta gaba ta fito daga Ibrahim Suleiman Machika daga jihar Kebbi karamar hukumar Bunza yace yau da gobe mu dai a jihar Kebbi lafiya limi muke zuwa wajen taron bukukuwa Allah ya kara kare mu daga COVID-19 amin
to sai kuma Dauda Musa Ba'argima daga jihar Katsina Najeriya yace salamu yau da gobe hakika ina halartar manyan taruka kuma har yanzu ban ga wanda yake dauke da cutar ba ko kuma wanda ya harba da ita muna kuma fatan Allah ya kawo mana ƙarshen wannan annoba ta coronavirus amin
Muhammad Sani Darazau yace yau da gobe mu fa ba wani abu da muka daina yi na mu'amalolin mu na rayuwa saboda corona muna harkokin mu kamar yadda kafin zuwan corona kuma mafi akasarin mutane ba su yadda akwai cutar ba ko kuma tasirin hadarin ta bai taka karaya karya ba da har za a hana mutane walwala
to shi kuma Zainu Isiyaku cewa yayi a duk lokacin da zamu je kasuwa ko gidan biki muka rufe baki da hanci da takunkumin rufe fuska
sai amsar Abubakar Ayuba Mahangi yace yau da gobe muna halarta amma ba wani bin dokokin kare mu daga cutar ta coronavirus kuma a yankin mu duk muna lafiya kamar babu wata cuta
to sai kuma amsar Sadi M Madaki yace hakika filin yau da gobe na muryar Amurka mu kan ba wani biki ko hidima da muke yi a yanzu domin kowa yana ganin mutuwa ce ta zo masa
bawa Abdullahi Maska yace babu abin da ya sauya a yadda muke gudanar da harkokin mu kama daga taron biki wasanni taron ibada cin kasuwa da makamantan su ba tare da daukan wani mataki na kariya daga cutar corona ba kuma alhamdulillahi lafiyar mu kalau har ma muka manta da wani abu wai shi annobar coronavirus sai dai idan mun bude radio ko karanta jaridu sannan ne muka tuno wai akwai wani abu mai sura coronavirus muna addu'ar Allah yayi mana waɗannan cuta da ta addabe mu
to daga dai jihar Yobe ga activist Usman Ali Kudamago yace hakika ina halartar duk wani biki da aka gayyace ni a wannan lokaci na annobar coronavirus kuma kariyar Allah ce kawai take bibiya na domin ko ba wani mataki na kare kai da nake dauka
sai a jagara yabo Allah ya sa na fada daidai yace komai muna halarta kuma babu wani mataki da muke dauka
to fa ga amsar Isa Abdul Qadir yace ba sai mun yarda akwai ta ba sannan zamu iya daukan wani mataki
shi kuma Kabiru Siyarima cewa yayi Allah sarki mu kan mun miƙa al'amuran mu ga Allah wallahi ni kan ban taba kwana da cewa akwai COVID-19 a garin mu ba dan haka muna ci gaba da watayawa dan akwai COVID-19 to Allah ya kawo karshen ta domin ina ganin kamar zuki ta mallace kawai kin ji fa amina
to shi kuma Isuhun Haruna Kariya Niger yace duk da cewa ni bana gida Niger a halin yanzu ina Libya amma fa yanzu cutar coronavirus ba ta kai ga yankunan karkara ba kuma Allah Ubangiji ya kiyaye hakan to amin
shi kuma Saminu Maimai Gadan Kunsa Al Tafawa Balewa cewa yi tabbas muna halarta amma babu wani matakin kariya da muke dauka
to sai kuma amsar Jamilan Ado Salati Goma ga Annabi Rajau tace ni dai tun ranar da naji an ce cutar coronavirus ta balle a jihar mu ta Neja na dena zuwa gidajen biki kwata kwata wanda hakan ya sa muka kusan samun sabani da ƴan uwana sai da mijina Ado Salati Goma ga Annabi Rajau ya shiga tsakanin mu sannan muka shirya a ƙarshe ina addu'ar Allah ya murƙushe mana cutar coronavirus a Najeriya to amin
sai amsar mu ta gaba ta fito daga Isa Muhammad Saddam dan kishin Arewa daga jihar Kebbi yace salam VOA Hausa yau da gobe gaskiya ni ina halartar wuraren bikin aure da na suna da ma masallacin Juma'a a yankin mu ba tare da fuskantar wata matsala ba kuma gaskiya kusan al'ummar mu duka haka muke domin mu ba mu da cutar coronavirus kuma Allah ya kare mu daga ita baki daya amin
to sai kuma amsar Muhammad Salisu Mamuda inda yace VOA ko har yanzu wannan tatsuniyar ba za ta kawo karshe ba a wajen ku mu kai ai mun gane gizo makareci ne ta kurin ku
sai amsar Fatima Hamdani tace salam fatan alkhairi gare mu baki daya ya gaskiya mukan je amma mukan kiyaye kuma muna yin addu'o'i da kuma daukan matakan kariya da masana suka bayar fatan mu Allah ya kawo mana karshen wannan annoba a duniya baki daya amin
kuma sauraro mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu jama'a yanzu kuma bari mu je jihar Adamawa inda wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdul Aziz ya zagaya garin Yola ya tuntuɓi mutane akan halartar taron biki
so jama'a barkamu da haka barkamu da kasance yau da gobe a yanzu haka dai muna da rayuwar jama'a dangane da halin da ake ciki na coronavirus kuma duk da wannan matsala na corona da alamun jama'a kan je biki don ko ta ina ka ta daga da a baya an ce ba bukukuwa amma yanzu aka je bukukuwa da sauransu hakan nan ba ta wasu lokutan ba ta ɗaukar matakai ba zan jira ni al'umma na dangane da ma inda ake zuwa bikin ta da farko ya suna
sunana Kasim Bukalon
amma ga corona ga kuma bukukuwa kana zuwa bikin
So gaskiya dai bana zuwa biki domin ina kokarin in kiyaye lafiyata.
Amma jama'a kan je?
Eh to wasu da dama suna zuwa bikin amma kamar ni dai bana zuwa.
Alaka tunanin me yasa suke zuwa kuma kai kuma me yasa baka zuwa?
Eh to ni dai abin da yasa bana zuwa domin in kiyaye lafiyata. To wasu kuma kila suna zuwa domin su kara sada zumunci da kuma ganin girman wannan ita biki.
Kamar su suke zuwa kai ganin su kana ganin san daukar matakai?
Eh to wasu wuraren da suna daukar matakai don wasu kuma ba su yadda da cutan ba shi yasa maka ga suna kara hada-hadan su kamar da suka saba. Wanda suka yadda da cutan akwai ta kuma sun ga wanda suka kama na kusa da su to suna kiyayewa.
Kamar a wuraren biki ka dole cewa baka zuwa amma kana gani wasu suna zuwa kana ga san daukar irin matakan kamar abarfe hanci da tafiya da madara wannan ruwan na tsaftace hannu da sauransu.
Eh to wasu bukukuwan dai suna daukan wannan matakan amma wasu bukukuwa kuma ba sa dauka kawai dai dan ma ba su yadda da cutan ba shi yasa ba sa yi awala a rasa waɗanda suke rufe hanci da kuma su yi kokarin su wanke hannunsu kafin nan su tsunduma cikin mutane.
Sunana Salman Yaya Yusuf. Ga wannan hali da ake ciki na corona ko bukukuwa biki kai na alamun kamar ka kira ka je bikin kana zuwa biki a wannan yanayi? Eh to biki kam ya wuce ma in ce ina zuwa saboda a gidanmu ma an yi biki kwanan nan ranar Juma'a da ta gabata nan.
To amma ba a tsorata ba ga halin da ake ciki?
Eh to kasancewar a baya an daga wasu bukukuwan saboda yanayi na corona musamman da ake cikin takunkumi na lockdown. So amma da yanzu mutane suka fahimci kamar an cire lockdown din sai suke ga kamar gara a cigaba da bukukuwan kawai.
Lokacin kuwa bukukuwa akwai irin matakan da kuka dauka?
Eh to an dauki matakai duk da cewa dai Hausa suka ce idan dambu yayi yawa baya jin mai. So adadin yawa na jama'a watakila wasu ba za su iya kiyaye dokar 100% ba amma dai an kwatanta.
Kamar ku da kuka shirya bikin wani mataki kuka dauka sannan waɗanda kuma suka zo wani mataki ma suka dauka?
Eh kamar mu da muka shirya bikin dai mun yi iya kokari mun tanadar da abubuwa na wanke hannu da kuma shi face mask wato takunkumi na fuska dai haka. Su kuma waɗanda suka halarto biki mun yi iya kokari wurin nuna musu cewa su bi waɗannan dokoki kuma sun yi kokari wasu sun ba da haɗin kai.
An tace ke
ba laifi.
Sunana Shamsiya ya halin da ake ciki na corona sannan kuma da alamun kinan ne ga bukukuwa.
A gaskiya ne kan fa ina zuwa bukukuwa sosai dan aka ce idan abu ya zo da farko ne dai na ji tsoro so amma daga baya da naga abun ba zai kare ba yau da kullun abun sai karuwa yake so ya kamata mu sake jiki ya da mana kaman ya shiga jikin mu yanzu so dan idan kace ba za ka je biki ba kasuwa kan ba za ka je bane ana zuwa kasuwa so biki kuma an tunda dai an sa ka'ida kaman ma'ana a ce mutane 50 ake so to ai za ka iya zuwa shi to ka kaga kasuwa kuma ba a ce ga iyakan mutane da ake so su je ba to don zuwa biki ne gaskiya ina zuwa kuma ina yin akwai abin da ake cewa tazara ko ake cewa na taso yawwa kuma ina sa takunkumi na fuska na kuma musamman ma ni da yawancin bikin da nake zuwa ina samu suna sa wannan suna ajiye ruwa a waje dan a wanke hannu a sa wannan abun na shafawa a hannu din nan hand sanitizer din nan to don kawai dai a ci gaba ne kawai don ba abun da za a ce wai dan ana wannan annoba ta COVID-19 wa ma'ana corona virus a ce ba za a yi wannan ba to bai zai yi ba gaskiya don shashewa sosai ma muka yi don ba abun da zai hana don aka ce kullum fa abun karuwa yake inda da fiye rabu to sai kuma ana samu yana karuwa
sai jiki ga gaba bare tsara na gaba sai jikin sai ya zama jiki
yawa ya dawo jiki gaskiya da farko ne da muke jin tsoro amma yanzu abun kawai dai gashi nan ne gaskiya
to mun godiya.
To masu saurare yanzu bari mu gangara mu je kudancin kogin Niger da Benue. Wakilin sashen Hausa a jihar Rivers, Lamida Abubakar ya hada mana rahoto akan lamarin corona a can yankin.
Gwamnatin jihar Rivers dake yankin Niger Delta ta bayyana a baya-bayan nan cewar allobar coronavirus na ci gaba da bazuwa a jihar Rivers sakamakon kememe da mutane ke yi wajen kin bayyana kansu na cewar suna dauke da cutar ta COVID-19 domin hukumomi su dauki matakin da ya dace wajen aiwatar da guje-guje da kuma killace su. Jama'ar jihar Rivers dai kamar yadda gwamnati ta faɗi sun rungumi magungunan gargajiya da zarar sun ji wasu alamomi masu kama da cutar ta corona. Kuma kawo yanzu amfani da magungunan gargajiya ba a tabbatar da shi ba a kan cutar ta coronavirus. Tudidai gwamnatin jihar karkashin jagorancin gwamna Barista Yensu Wuke ya gabatar da jawabi ga al'ummar jihar ta Rivers ya ce,
"We've also noticed that most affected people are resorting to self-medication instead of presenting themselves for appropriate medical attention and treatment at the state treatment center."
Muna sanar da cewar mafi yawan mutane da dama a jihar Rivers waɗanda suka kamu da cutar ta corona sun zaɓi yau kansu amfani da maganin gargajiya. Sun kimi da kansu ga hukumomi domin a ba su kulawar da ta kamata.
"For appropriate medical attention and treatment at the state treatment centers."
Yanzu dai jihar Rivers ita ce ta biyu a yawan waɗanda suke ɗauke da cutar ta COVID-19, inda gidigidigar baya-bayan nan jihar Lagos suke zama ta ɗaya. Ga ma abinda 'yan jihar Rivers suke cewa,
"My name is Mark Lenin from Port Harcourt, Rivers. When the issue of using self-medication, local health and all that."
Wannan yana cewa ne sunana Mark Lenin bisa jawabin gwamnan jihar Rivers na cewa muna amfani da magungunan gargajiya. Haka batun yake mun fahimci magungunan gargajiya suna aiki sosai. Shi kuwa wannan dake da suna Bobo Rotimi yace,
"My name is Rotimi Bobo. COVID-19 is real, but I'm in the market now. You can't find 10 people that uses face mask. My own opinion based on the local house, I still believe in it."
Yace dangane da cutar COVID-19 lalle gaskiya ce, amma mafi yawancin mutane ba su yarda da cewa akwai cutar ba. Misali kaga yanzu haka ina a kasuwa amma ba mutum goma dake sanye da takunkumi domin kariya ga cutar ta corona. Kuma a ra'ayina game da magungunan gargajiya, tun kamin a haife ni iyaye da kakanni suna amfani da magungunan gargajiya, saboda haka ba mu da wata mafita. To ko yaya masanan kiwon lafiya ke kallon wannan matsala ta amfani da magungunan gargajiya? Hajiya Nafisa Gurori wata mai fafutuka ce a kungiyoyin kiwon lafiya,
"Kare abin da yasa mutanen mu suka koma ma maganin gargajiya kamar irin gainan nan ake ce masa gare gare a rahoton da ya hito da president na Madagascar. To tun daga sannan mutanen mu sai suka rage jin tsoron. Akwai wasu su ce an kada tafarnuwa da zaiti aka yi tafasa aka yi suraci ciwon ba zai kama su ba. Gaskiya akwai damuwa saboda abin da ake matsoro ba a samu maganin mura shan mashako ba ya zamanto kuma wani ciwo ya shigo."
Hukumar lafiya ta duniya a yanzu ta sake nazari da kuma bayyana cewar cutar na yaduwa ne ta hanyar iskan da ake shaka waɗanda ke ɗauke da ƙwayoyin cuta. Lamido Abubakar Sabkwato, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya.
Kada a sha'afa, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma ga hirarru wakilin sashen Hausa a Katsina Sani Manumfashi da bakon da ya gayyato mana domin ba da shawarwari akan yakar wannan cuta ta coronavirus.
Yanzu muna tare da Dr. Hassan Ibrahim, babban likitan Aliba Memorial Hospital da ke garin Kaduna. Megama Dr. akwai waɗannan al'amura na da suka jibanci cutar nan ta corona. To al'amarin shi ne cewa mutane da yawa yanzu sun sakankance ana ta hidindimu na biki ba tare da an sanya abubuwa ko ɗaukan matakai na rigakafi ba, in baya ga ma'aikatan gwamnati da kuma wurare da hukuma ke kula da su wanda za a ce sai an goge hannu da shauransu.
Shin
matsayin ka na kwararren likita da ya kwariya game da irin cututtuka ɗin nan da ke bijirowa tsakanin al'umma, shin wai corona ta kare ne ko ku?
Corona ba ta kare ba, in ma za a faɗi
gaskiya kamar yanzu ne ka tada kullowa saboda lokacin da aka yi kullo-kullo aka aje mutane to an killace mutane abubuwa na tana ana ta taka zan zaka gane wane ne da wane ne ina abu yake tafiya amma yanzu abuje zaka irin komai zai iya hargitsewa saboda kowa na shiga da fita ta ko ina so hatsari da tsautsayin da za a iya samu yana nan yanzu ne ma wata kila ya kullo
yanzu wani irin matakai ne ya kamata a kara dauka dan wasu suna ganin a dan ka sha dauri ko wani abu shikenan wannan cutar ba za ta iya kama mutum ba
to a zancen gaskiya matakan da za a dauka shine na farko a kara wayar da mutane a fahimci menene wannan abu da kuma ya abin yake tafiya ya kuma ya aiki za a iya magance shi ba ta saddabarin da kowa yake ta tunani ba ba kamakaman da ake tunani ba a fito zagi ne mutane na farko su san ciwon nan yana fanan kuma ana mutuwa ana tafiya ana warkewa akwai da yawa wanda suna samu suna warkewa da yawa warkewa wataƙila ya fi yawa wanda suke jajircewa an san samu wataƙila ya fi yawa to amma kuma akwai waɗanda da ya taɓa su kuma ana jin jiki matuƙa su kuma waɗannan sai ya taɓa ka zaka san cewa zahiri yana tafiya so mutane su san haka sannan a san kuma me za a fara ɗaukan matakai da za a ce an kiyaye menene me ake kiyaye kuma san gaskiya haka sai kuma akwai kariya mataku wanda ake ta zayyana a kullum matakai da ake kariya kar mu a samu kar a ɗauka to shine in aka ankara aka gane shine zai kawo saukin irin a ce hatsarin da abin zai ci gaba ko bai ci
to ganin sai ka yi waɗannan bayanai na matakai din nan ko za a zayyana mana su ne kan zaman to kamar an ƙara jaddadawa mutane san cewa cutar nan fa ba wai ta tafi bane ba kuma an daina kamuwa bane ga matakan da za a bi na samun garkuwa daga gare ta
yanayin da za a fara na farko mutum ya inganta lafiyar jikin shi a ta ko ina ne za a iya samu ka inganta lafiyar jiki ta cin abubuwan da za su gina jiki abubuwa ba lallai sai kayan alata ba daidai gurgudo mutum yana cin abubuwa zai gina jiki da jikin shi da iyalin shi da yan uwa to daga nan garkuwar jikin mutum zai yi karfi wanda ko da an samu kuskure za a ga to akwai yaki da zai iya tafiya a samu a zauna lafiya na farko kenan na biyu mutane wannan irin cakuɗe-cakuɗen da ziyarce-ziyarce da shiga-shiga da tafiye-tafiye wanda in ba dolen-dolen ba yanzu kowa ya samu ya natsu ya tsarkake kanshi kar a je garin tsalle-tsalle kaga kuma an samu matsala to sannan aka yi irin wannan haka to akwai sa'an da ake fata to an yi irin wannan abuwa in za a yi taro ko kuma ɗan daidai gwargwado za a zauna shine cewa to a yi wannan nisantar da za a yi saboda a yanzu banda cewa wai miyo ko majina ne zai tofa mutum ya samu akwai tunanin da ake ma cewa iska mutum zai iya samu so zama a killace a rufe a irin wurare da ya fi mutane da yawa to in mutum ɗaya na da shi to zai iya yaɗuwa da irin komai zai yi so a yi wannan zama ɗin kar a ringa irin shiga juna kar a ringa takura juna kar a ringa kulle-kulle a wuri ɗaya hatta zama a ofis haka a gidaje haka zancen sa AC ko a wurin ma'aikata yanzu ba shi ne mafita ba tafiya ma an za ku yi inda mutane da yawa a cikin mota ya kamata a saki wundunan iskar su fita sannan kuma an za a zo a ma zauna ɗin a yi wannan ɗan tazaran da za a yi a yi magana daidai gwargwado mutane suna da ɗan wannan takunkumi saboda tofe-tofe kar ya zonto ya zonto haka nan sai tsafta da muka sani na al'ada na tarbiyya ma na wanke hannu ya kamata a ci gaba da inganta su ana son wanke hannu da sabulu da ruwa mai gudana to ta haka nan za ka yi abubuwa na kiyayewa lafiyar kana tsaracewa in kuma wani abu yin ya taso ga jikinka yana da ƙarfin da zai yake shi ya murƙushe shi baka sha wahala ba
to ina fahimta ka likita akwai batun wannan gwamutsuwa da ake wuraren buki na taurin aure na zama a masallaci suna ganin a dole a da ya haɗu a cika sahun nan da a mamatsi za ga mutane da aka ɗan ba da iko cewa a buɗe masallatai a wuraren da aka buɗe su to sai ga duk an ɗancin kusurin da yana tilasta mutane su sa takunkumi nan na baki da kuma masu zuwa wajen buki na aure musamman mata da kuma masu zuwa kasuwanni musamman yanzu daidai lokacin sayan ragunan layya za a ga mutane sun yi yawa a ɗancin kusa a kasuwa don je na ne ta wata kasuwa na ga yadda take shin nan menene wani irin shawara za ka bada ga irin masu cuɗanya da jama'a haka nan
gaskiya irin wannan cakuɗewa irin kamar a ce ma na biki musamman na biki bukukuwa da za a zo a cakude mata sun cakude an hana bude wuraren yin biki amma a gidaje kuma ana jin ana cinkushewa mutane daga garuruwa suna zo ana cinkushewa wani irin hatsari ne ake tare da shi a wurin akwai baka san wanda yake da shi ba wanda bai da shi ba dan kadan dai guguru in ya harbu dai kawai duk kowa da ya tafi wurin ya harbu kuma a doka ya kamata dukkan kuma a je a killace ku to ga ga wannan wani matsala ake kawo so ta da bukukuwa da ake kawo ana yi din ana cakudewa yanzu ba mafita bane yawancin irin ka'ida lokaci ya zo ne ma da aka bada sarari da za a takaita irin waɗannan biki-biki kaga kai sha'ani na aure na biki da zanto cikin da albarka cakudewa annoba za a dauka wasu su tsira wasu za su tashi kuma su gwamma sai su samu wahala in ta fannin ibada ne an kawo fatawa da yawa inda ya kamata a ci gaba da ibadan nan wanda kuma mu ci gaba da addu'a lokaci kadan na jin za a dubuce wannan wuri sai ga abubuwa ana zuwa ana yi shi tare amma su bukukuwa abinda bai zama dole ba ya kamata mu tsora ma ganmu dole muna kariya abubuwan sharadin da aka bamu na kiyayewa ba kan mu za mu ma shi yasa taken ma yanzu da ake nuna shi cewa lafiyanka na hannunka ne in ko muka tsaye a hannu muka mai rukun sakaina muka dinga irin wannan cakuta to zamu ya mutse ma junanmu mu yada irin wannan cuta ya zo cutar da mu gaba daya sai ga ana neman a samu sauki duk wayansu bauta da muka yi na killacewa na zama sai zo zanto asara a irin wannan kubicewa da zai faru
to a karshe likita yanzu wasu suna dan dogon cewa a ai bai kama yara bai kama matasa ya fi ta'azzara tsakanin tsofaffi waɗanda suka shekara 50 abinda ya samu ko 45 to sai ga kasashen da suka ci gaba an samu yawaitin wannan abubuwa yanzu akwai ko a Amerika akwai jihohi da dama wanda yanzu suka sake komawa gidan jiya sabili sai aka yawaita kamuwa da wannan cuta ya karu sosai fiye ma da da dan tsakanin nan da aka bude wuraren makarantu da shauransu nan kuma wani irin jan kunni zakai ga jama'a don su fahimta
so a fahimta an faɗa cewa mutane da suka magenta wanda kuma suke rauni sun fi bugewa da wannan ciwo amma ba gaskiya bane cewa bai samun yara a yanzu an samu yara da yana kamawa to kaga hatsari ne kuma tanan kuma wani lokaci in yara suka samu su suke zama da iyaye su suke zama da kakanninmu sai ga abin ya je ya buge su ana samu wani matasan ma ana samu da aka buke diddiga kamar a ƙasarmu na Najeriya zai ga diddigan shekarun waɗanda aka ce ya harba yanzu irin yana daidai wajen 'yan 35-35 ne wannan ke daga saboda su suka fi hazara su suka fi cakuɗa kuta ko ta ina ta sai ga abin hatsarin yana nan a ko ta ina kuma in aka sabi ya samu wani wanda yake da karfin jiki shi zai jajirce to kai da kake da rauni ko da shekarunka bai kai ba in ya haɗe ka to sai ga yana kasar da kai to sai irin wannan ya kamata a kiyaye kar a ce wannan ne yake zaba wannan ne bai zaba a ɗauka kowa yana shafa sannan ne za a kiyaye saboda ciwon nan ya same ka kai kana ganin kana da karfi to kana da wani mai rauni tare da kai zai iya samu iyaye mata iyaye kakanni duka zai samu har ƴaƴan suna samu zo ya kamata fage matakai ne na musamman kuma in za a yi wani irin ɗaukan mataki ma iyayenmu da suka manyanta su ya kamata mu kare da kanmu za mu kare su wanda za mu iya samun irin yanayin da za a iya natsuwa kai komai ya samu sannan an fita a yi tazara a samu nasara a kai.
To na gode Dr. Hassan Ibrahim Biba babban likita mai kula da asibitin a Biba Memorial Hospital da ke garin Kaduna a Najeriya. Na gode.
Lagos.
Kuma sauraro baki daya abinda ya sabaka kenan a cikin shirin yau da gobe na yau. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma abokiyar aiki na da stand gabatar da shirin Zahra Aminu Fage da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya hada mana shirin baki dayan sa. Ni ce Amina Bahari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Ku huta lafiya.
Allah ka ba mu sa, sai sama Allah ka taimake mu, amin. Allah ka ba mu sa, sai sama Allah ka taimake mu, amin. Ka kai da likitoci. baka yau gobe dan ka baki yake so.